الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله تعظيما لمجده وخليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na Juma'a 18 ga watan Shawwal bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam daga Makka zuwa Madina na shekara ta 1440 wanda yayi daidai da 21 ga watan Yuni shekara ta 2019 miladiya. Allah ya ƙara raya mu a wannan rana mai albarka don ci gaba da karanta wannan littafi mai tarin albarka mafhumu ahli sunnati wal jama'a inda ahli sunnati wal jama'a na ustaz doktor Muhammad Nasir Karim al-Aql hafizahullahu ta'ala. Ina gani wannan shine majalisi na 17 a karatun wannan littafi. A kafin azumi mun kwana a majalisi na 16 a shafi na 24. To abinda na manta shine za mu tashi saniyan ne koko ya kulu shatibiyu to now saboda wanda nake littafin da ke hannuna ba shi bane wanda nayi amfani a wancan wancan din ban san inda yake ba shi yasa nazo da wani sabo to na kasa tunawa ina ne muka kwana. Na'am, malam yake cewa yaqulu Shatibi rahimahullah Imam Shatibi Allah ya ji kansa da rahma ya ce Imam Shatibi tuwfiya ta'un din nan da kake gani a ma'anansa tuwfiya ya rasu wannan yana daga cikin ka'idoji da malamai suke amfani da shi a wajen wallafe-wallafe idan suna wallafa littafi wato kamar a ce wato abbreviation maimakon a sa tuwfiya completely sai sa ta'un ta'un din nan alamar cewa ya rasu shekara ta 790 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam fi al-muwafaqat a cikin littafinsa al-muwafaqat fi usul ash-shari'a asalin wannan littafi ya gina ta ne akan usul al-fiqh al-muwafaqat fi usul ash-shari'a littafi ne akan usul al-fiqh yana zuwa a mujalladi 5 yana zuwa a mujalladi 4 yana zuwa a mujalladi 2 juz'i bi ma'ana juz'i 1 da 2 3 da 4 yana zuwa haka. Wannan littafi ne mai wato amfani ga ɗaliban ilimi wanda suke so su kafu akan sanin menene usulul fiqh. Saboda ya rubuta wannan littafi duk inda kake ji ana cewa maqasid ash-shari'a al-khamsa ko da aka ji malamai suna cewa manufofi na shari'a guda 5 to a cikin wannan littafin shine wanda ya kawo su kuma ta yadu a bakin malamai mafi galibi to a cikin wannan littafi zaka tadda Imam Ash-Shatibi ya ambace shi to Imam Ash-Shatibi yake cewa yutlaqu lafz sunna ala ma jaa manqulan 'an an-nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yace ana sakan lafazi na sunna ala ma jaa manqulan anin nabi sallallahu alaihi wasallam akan duk abin da yazo wanda aka charato shi daga manzon Allah tsira da amincin Allah ta kara tabbata a gare shi da alayensa ala al-khususi mimma lam yanussu alaihi fil kitabi was sunna fi kitabi al-aziz malan yace ala al-khususi musamman aka kebance shi mimma lam yanussu alaihi fil kitabi al-aziz kebance abinda ba a samu nassi akan sa ba a cikin qur'ani buwayeye littafi buwayeye bi ma'ana abinda ba a samu nassi a qur'ani ba sai hadisi yazo da shi ina fata an gane to shi ma ana kiran sa as-sunna lafazin sunna qur'ani bai zo da shi ba amma hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yazo da shi su ma wannan shi ma ana kiran sa as-sunna malan yace ya dauko shi ne a cikin wannan littafi al-muwafaqat fi usul ash-shari'a juz'i na 4 shafi na 3 dama muna magana ne akan mafhumus sunna ko ta'rifus sunna inda ba'd al-usuliyyin wa ahli al-lugha muna magana ne akan sashe daga cikin malaman usul al-fiqh da kuma malaman harshen larabci tunda a ka'ida malaman usul sun rabu kashi biyu akwai mutaqaddimina akwai mutaakhirina mutaqaddimina sune waɗanda suka gabaci waɗanda suka zo a bayansu sune suka fada a cikin karnin nan salasata qurun al-mufaddala karni guda ukun da aka bibita ta akan dukkan wani karni a cikin karnonin zamani ko al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shine sahabbai tabi'ai atba'ut tabi'ina sune karnin da babu wani karni da ya kai su daraja a tsoron Allah babu karnin da ya kai su daraja a ilimi babu wanda ya kai su daraja a sanin ya kamata da rayuwa gabaki daya dukkan sauran al'umma kasa da su suke to a cikin wannan karni Imam Shafi'i ya fada a ciki saboda shine mutumin farko da ya fara rubutu a usul al-fiqh Imam Shafi'i lokacin da ya shiga Bagdada saboda yayi yawace yawace a Palestine aka haife shi maman shi tazo da shi garin Makka ya zauna a garin Makka yana maraya ya zauna a hannun Sufyan bin Uyayna yayi karatu na Qur'ani da hadisi da tafsiri da fiqh sai yace yana so ya je Madina wajen Imam Malik bin Anas Sufyan bin Uyayna ya rubuta sako yace ya ba sarkin Madina ya hada shi da Imam Malik saboda darajar da Imam Malik yake da shi Imam Shafi'i ya kai wa sarkin Madina sako daga Sufyan bin Uyayna to a wannan abun sai sarkin Madina yake cewa shi da an ce ya bubbugo dutsen Uhud da ya fi mai sauki da ya tunkari Imam Malik saboda kwarjini da Imam Malik yake da shi a wajen ya kai shi wajen Imam Malik ya zauna ya haddace muwadda Malik kafin ya zauna a gaban Malik da kwana 15 ya haddace muwadda Malik har Imam Malik yace ina littafinka baka da littafi kuma zaka zo karatu wajen Malik sai yace ai ina yin hadda ne sai Imam Malik yace karanto min inji sai fara qala haddathani malikun anwani au Imam Malik yace yana jin dadin karatun sai yana ce mai zid shi kuma Imam Shafi yace to ni kuma ina ta dan ja da baya saboda naga dattijo ne kada in tsawaita karatu ya dade wato ya gaji a tsayi wanda yake yace shi ko Imam Malik yana ta jin dadi yana ce mai zid yana yi can sai ya kalle shi yace kai yaro Allah ya haskaka zuciyarka da ilimi kada ka bakanta shi da sabawa Allah da ya gama karatu da fiqh a wajen Imam Malik sai ya ce to zan yi tafiya guzuri na neman ilimi yana za ka yace zan je Kufa inda yake so ya hadu da Muhammad bin Hassan al-Shaybani dalibi daga cikin daliban Imam Abu Hanifa dan shekaran da Imam Abu Hanifa ya rasu shekaran aka haifi Imam Shafi'i
shikenan Imam Malik ya bashi guziri na dirhami 178 yace ga nawa guzurin ka kara gaba wajen neman ilimi ya tafi ya zauna a Kufa bayan ya gama dan karatunsa a hannun su sai ya shigo garin Bagadada inda ya hadu da Imam Ahmad bin Hanbal to a lokacin ne Abdurrahman al-Mahdi shine khalifa anan Bagadada sai ya ce mai don Allah saboda Imam Shafi'i wato hujja ne a bangaren harshen Larabci duk wani littafi da zaka karanta na lugha na Larabci sai ka ji an ce qala Shafi'i kamar yanda sai ka ji an ce qala Al-Layth bin Sa'd wanda Imam Shafi'i ya je hadu da shi a Misra sai ka ji an ce haka saboda aya ne a bangaren harshen Larabci aya ne a fiqhu aya ne a tauhidi kowanne fanni in ka taba shi zaka ce shine abin da ya karanta sai ya ce dan Allah ka rubuta mana wani littafi wanda sababbin musulunta wanda ba su san harshen Larabci ba zai sa su kware su san harshen Larabci da kyau ta yanda ba za su yi Qur'ani hawan kawara ba da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka yake ya mata yace da kuma larabawa da kuma waɗanda suke ba larabawa ba dan su koyi harshen Larabci su dena kurakurai a harshen sai ya zauna sai ya rubuta littafi ya sa mai suna Ar-Risalatu littafin farko a usulul fiqh kenan to wannan littafin bayan ya bar Bagadada wannan ya rubuta ta ne a shekara 197 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina kaga yana karni na biyu kenan ko sai ya tafi Misra inda ya hadu da Layth bin Sa'd to a Misra sai ya ƙara rubuta wannan littafi sai ya sa mata suna da sim suna Ar-Risala sai malamai suka bambanta suka sa mata suna Ar-Risala Qadima da Risala Jadida wanda ake nufi da Risala Qadima shine wacce ya rubuta yana Bagadada wanda ya rubuta kuma yana Misra sai suka sa mata suna Ar-Risala Jadida sai suka bambanta ta saboda shine farkon littafi da aka rubuta to da tafiya kai tafiya sai Mu'tazila suka shigo fannin usulul fiqh sai suka yi barna in ka ji malaman hadisi suna cewa wato an raba hadisi akwai gharib akwai aziz akwai mashhur da mutawatiri wannan guba ce ta mu'tazila asali mu'tazila da suka samu kafa daula a lokacin ma'mun da ya hau taragon mulki ya jawo ahmad bin duad al-mu'tazili to shine ya dafa masa wannan mummunan aqidar tun daga wannan lokaci sai suka kawo wa'annan ka'idoji ta bazu a bangare na ilimi kuma a farko-farkon wato daula abbasiya suka yi wannan aiki to daga nan gubar sai kasance ta yi naso ila yaumina hada a bangaren malaman usul fiqh suna cewa khabaru wahid khabaru ithnain sai ce khabaru thalatha a bangaren malaman hadisi sai su ce ma gharib shine hadisin da aka rawaito wajen mutum daya aziz shine hadisin da aka rawaito wajen mutum biyu mashhur shine hadisin da aka rawaito wajen mutum uku zuwa tara sai suka sa shi a wannan ka'ida to dalilin da ya sa mu'tazila suka fito da wannan ka'idar sun zauna sun karanci hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su suna da ka'ida a aqidarsu aqidarsu shine duk abinda ka gani mai kyau shine abinda kwakwalwa ya nuna maka duk nassin da ya saba wa kwakwalwa suka ce a wayar da nassin ayi amfani da kwakwalwa to wannan dalilin yasa sai suka dasa wannan suka ce to irin hadisan nan da suka saba wa aqidunmu sun fada wannan kasakasan to bari mu fito da wannan ka'ida to malama hadisi suka ce mun amince amma dole a aiki da shi tunda sun istilahi ne da suke amfani da shi to wannan a bangaren malaman usulul fiqh kenan da harshen Larabci to shine malamin yake cewa wa'annan malaman usul ga ka'idar su Allah ya samu dace. Wa qala ibn Munzir, Imam Ibn Munzir fi lisan al-Arab, a cikin lisan al-Arab nasa yace, wa qad takarrara fil hadith dhikru sunnah, yace hakika ya maimaitu a cikin hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ambatan kalma ta sunnah. وقال ابن منظور في لسان العرب, امام ابن منظور في لسان العرب ياتي, وقد تكرر في الحديث ذكر السنه, ياتي حقيقه يا ميميتو اتكن حديثي امبتن سنه, وما تصرف منها ده ابندا اكي صرفوا انا معنا نتكن كلمه سنه, والاصل فيه malan yace asali a ciki kalman sunna at-tariqa, yana zuwa da ma'ana a harshen larabci hanya, wasiyara da kuma tafarki, wa idha utliqat fi shar'i fa innaha yuradu biha ma amara bihi an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, yace wa idha utliqat fi shar'i, idan aka saki kalman sunna a shari'a ta musulunci, fa innaha yuradu biha, to kalman ta sunna ana nufi da ita, ma amara bihi an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam, shine duk abinda manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi da alayensa yayi umarni da shi, wa naha anhu, kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani daga wannan aiki, wa nadaba ilaihi, kuma ya kwadaitar da al'umma zuwa gare sa, qawlan wa fi'lan, a magana ko a aiki, mimma lam yantiqu bihi al-kitabul aziz, daga cikin abinda littafi buwayayye qur'ani kenan bai yi furuci da shi ba, bi ma'ana abinda qur'ani bai zo da shi ba, sunna ya zo da shi, wa li hadha yuqalu fi adillati shar'i, malan yace dalilin wannan ake fadi a dalilai na shari'a, al-kitabu was sunna, qur'ani da hadisi, saboda hadisi yana kawo wasu hukunce-hukuncen da ba za ka tada shi a ina ba, a qur'ani. Ina fata an gane, ai al-qur'an wal hadith, qur'ani da hadisi, wannan magana ya zo a cikin litan al-arab mujalladi na 13 shafi na 225, malan yace kuma ka duba an-nihaya fi gharib al-hadith na ibn al-asir mujalladi na 2 shafi na 409 zuwa 210, zaka tadda wannan bayani. Yanzu misali, qur'ani yazo cewa ana ramadan, ko ina fata an gani, ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu Qur'ani cewa Allah ya ce shahrur ramadan alladhi unzila fihi alquran, ba har zuwa karshe ba, faman shahida minkum shahra falyasumhu, ko nan fi'lu mudari'un ne maqrunun bi lam al-amr yadullu ala al-wujub, kuyi azumin, to kaga wannan nassi ne na me na Qur'ani, to sai yanzu muna wani wata ne, Shawwal, sai kuma ga wani hukunci da Qur'ani bai zo da shi ba, sai sunna ya zo da shi, manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam sai yace man sama ramadana thumma atba'ahu sittan min shawwal kana ka siyami dahar, hadithin riwayan imamu muslim ya rawaito wannan hadisi, yace duk wanda ya azumci watan ramadana sa'annan ya bi shi da kwanaki 6 na watan shawwal, za a rubuta masa lada kamar ya shekara yana azumi. Kaga waye faɗi wannan? Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, hadisin Imam Muslim ya rawaito wannan riwaya daga Abu Ayyub al-Ansari. Sa'annan Imam Abu Dawud ya rawaito wannan hadisi a cikin sunan ɗinsa daga Abu Ayyub al-Ansari. Haka Imam Ibn Majah ya rawaito sa daga Abu Ayyub al-Ansari. Haka Imam An-Nasa'i ya rawaito sa daga Abu Ayyub al-Ansari. Haka Imam Ad-Darimi ya rawaito sa daga Abu Ayyub al-Ansari. Haka Imam Ahmad ya rawaito sa daga Abu Ayyub al-Ansari. Imam Tirmidhi sai ya rawaito sa daga sahabbai kamar haka. يا رويتو سدغ ابو ايوب الانصاري يا رويتو سدغ ثوبان مولى النبي صلى الله عليه واله وسلم يا رويتو سدغ راوي الاسلام شيني ابو هريره رضي الله تعالى عنه سانن كما يا رويتو سدغ جابر بن عبد الله ان فات اناني ويانزو واي سنتا منا wannan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to shine ma nake ce maka wani lokaci ana amfani da sunna akan abinda qur'ani bai zo da shi ba ina fata an gane kaga anan waye yace kai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a ruwayan Imam Ibn Majah sai yace ladar Ramadan yana daidai da wata 10 Shawwal guda 6 nan yana daidai da wata 2 in an hada zaman nake nan 12 kaga wancan kenan can a hadisin bukhari da muslim hadisin amr bin al-as abdullah bin amr bin al-as ai manzo Allah ya hana yin azumi siyamut tahab ko azumin kullum to tunda an hana ka a can to bari a kawo wani abin da zai maka ne replacement ina fata an gane to can an ce ka kai in kai baka da ladansa in ka ce kullum zaka ta yin azumi baka da ladansa dalilin kenan saboda shi wannan sahabi yaro ne matashi ka san matashi yanda yake da kuruciya da san me riko da aiki da abu sai dai na kula matansa sallah in ya shigo sallah daga isha'i yana shigowa in ya kabarta sai asuba ina fata mun gane sai asuba sai asuba kuma dare baya kula ta baya ruwan shi kai azumi da safa kuma da daddare kwana yana sallah da safa kuma ya tashi da azumi sai matar shi ta kai karansa wajen babansa dan ka faga abin da yake dare sallah rana azumi bai da lokaci na sai manzo sai baban shi kai shi kara wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce ya kake sallah yace yana dawa daga sallan isha in na kabarta sai an kira sallah sai dai wuce masallaci ai matashi ne yana da karfin da zai iya ne zai iya jurewa haka sai manzo Allah ya ce ya kake azumi yace kullum wato irin yana ji da karfi ganuwar karfi sai manzo Allah ya ce mai a'a yace ya kake karanta qur'ani yace duk dare yake sauke qur'ani duk dare yake sauke qur'ani manzo Allah ya ce ina ba daidai bane ka karanta qur'ani a wata ko a sati ko a baya ko a kwana 10 ko a sati ko duk bayan kwana 3 babu karance qur'ani kasa da kwana 3 ina ba ta an gane azumin da kake yi kullum a'a kakkai kai litinin da alhamis sa'annan kuma kai 13 14 15 na kowace wata shine ayyamul bid sai ce ya maki Allah ina da karfin da zan yi fiye da haka sai manzo Allah ya ce to kai siyamu daud azuma annabi daud yau kai gobe ka huta sai ce ya maki Allah ina da karfin da zan yi fiye da haka sai manzo Allah ya ce to babu azumin da yafi wannan kuma kaga in an irga yana da rabi kenan ko yayi rabin shekara yana azumi rabin shekara yana cin abinci to kaga can manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ai azumi na kullum to nan kuma sai aka ce in kai za a baka ladar kamar kai azumi kullum kaga bonus ne ko me yazo da wannan sunna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga tunda manzo Allah ya faɗi wannan yanzu me zaka yi kaga qur'ani bai zo da shi ba amma ne sunna ya zo da shi sannan duk magabata suna kan wannan cewa ana yin azumin 6 Shawwal ina fata an gane tun daga kan irin su Sa'id bin Musayyab malamin Imam Malik Muhammad bin Sirin malamin Imam Malik sannan Imam Hasan al-Basri ina fata an gane ya rasu Imam Malik ma yana yaro dan ya rasu shekara hijira na 110 shi ko Imam Malik an haife shi ne 93 bayan hijira kaga lokacin Imam Malik kwata-kwata bai wuce shekara 10 ba ina fata an gane to duk sahabbai suna kan wannan a sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ina fata an gane kaga wannan Qur'ani bai zo da shi ba, amma ne sunna ya zo da shi. Allah ya sa mu dace a cikin marwaita mutum ɗaya ne kawai bai rawaito shi ba, shine wa Imamu Al-Bukhari. Ina fata an gane. To wani zai iya kawo maka shubha cewa ai Imam Malik ya faɗi a cikin Muwatta Malik daga Yahya cewa bai ga mutanen Madina suna yin sa ba. Dalilin ka je ka koma cikin at-tamhid ko al-istiskar sharhin tamhid na Ibn Abdul Barri, ka duba ka ga menene dalilin da yasa Imam Malik ya faɗa haka. A zamanin Imam Malik dan Anas ana raɗa cewa wai sitta shawwal cikwasan Ramadana ne. Sai Imam Malik ya ce ni ban ga magabatan mu akan sitta shawwal cewa cikwasan Ramadana kike haka ba, kuma ban taba ganin wani yana aikata shi ba. Sai ce muna jin tsoro ma wannan maganan da ake cewa sitta shawwal cikwasan Ramadana ne zama bid'a. Kaji asalin maganan ke. Ina fata an gane. To kakka rudu da wani ya zo ya ce maka ai yin sitta shawwal bid'a ne, asali kenan, in baka yi karatu ba za a dinga maka kwallo da kwakwalwa. Kuma mutane ne yau da yawa saboda ba su san kimar maganar manzon Allah ba. An ce ma manzon Allah ya ce ai, sai ka zo ka ce ai wani malami ya ce bid'a ne. Waye malamin? Ana cewa manzon Allah ya ce. Ina fata an gane. In an ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi, to ba ka buƙatar wani maganar wani malami a doron ƙasa. Ina fata an gane. Ya ayyuhal ladina amanu la tuqaddimu bayna yadayi llahi wa rasuli, haka Allah ya ce. Ya ku wanda suka yi imani, kar ku gabatar da maganar wani makhluki sama da maganar Allah da manzansa. To amma da yake mutane sun wato ba su da seti a addininsu, an ce ma nan manzo Allah ya ce, can kuma an ce ma wani malami ya ce, don girman Allah in mutum na da hankali ba sai ya wahala ba ko? Tunda an ce ma ne manzo Allah ne ya ce wannan, ai ba za ka wahalar da kanka ba. Mutane da yawa sun haramta wa kansu falala wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da al'ummansa. In baka yi ma ba wanda zai ce ma ka saba wa Allah, amma ne falalar ke ta ne ta kuma ce maka shikenan. Amma duk wanda ya ce ma wannan aiki bid'a ce, to shi ne ya zo da bid'a saboda babu magabatan da suka fahimce shi akan haka. Ina fata an gane. Ga asalin yanda maganan yake, yanda Imam Malik ya bada amsa, amsar wannan maganar cewa saboda a wannan lokacin ana cewa sitta shawwal cikwasan Ramadana ne, sai ce to shi ne ga wani ma'abuci ilimi a garin Madina yana ɗaukar shi haka ba. Shi ne amsar magana asali. Ka je ka yi bincike, ka je ka karanta at-tamhid ko al-istisqa, sannan ka duba maganganun da malamai suka yi akan wannan, ka duba sharhi na Abu Dawud Aun al-Ma'bud, ka je ka duba shi, ka je ka duba tafsir al-Ahwazi na Imam Tirmidhi, ka je ka duba sharhin Nawawi ma na Imam Muslim, zaka ga duk maganganun da malamai suka faɗi akan wannan. Amma babu wanda ya inkari cewa wai ba ida asali. Hadisin wasu malamai sun samu matsala, wasu suna ganin bai inganta ba, wasu suna ganin ya inganta. Idan aka tattara hadisin Imam Muslim ya rawaito sa, shin hadisin da Imam Muslim ya rawaito da'ifi ne? Sannan abinda Imam Muslim ya rawaito a sahihin sa, akwai wanda zai ce maka da'ifi ne? Ina fata an gane. Ina faɗin wannan ne saboda da yawa daga cikin mutane sun cuci kansu, sun hana kansu. To wanda ya ji wannan yana da dama. Muna da kwana nawa yanzu? To kaga za ka yi jera guda shidan ka, kar ka haramta wa kanka wannan falala. Allah ya sa mu dace. Na'am. Shi kenan. Na'am. Ba na Imam Muslim bane, ba na Imam Muslim kadai bane, saboda haka duk hanyar bi iddati turuq na hadisin, hadisi ne ingantacce. Ina fata an gane. Saboda haka babu wani rudani akan ingancin hadisin. Kawai abinda mutane muke so su tarbiyyantar da zukatansu, duk lokacin da malami zai yi magana a matsayinka na musulmi, ka sa kanka ka'ida, duk bayanin da zai ji da zaka ji a bakin sa ka sa makarka kaida ka jira yace Allah ne yace ko manzo Allah ne yace ka jira wannan maganar in ka ji yayi shafe ne ta ne ya gama tatsuniyar sa ko soki burutsu bai ce ba Allah yace ko manzo Allah yace ba a je maganar nan a gefe kakka ce ƙarya ne kakka ce ne gaskiya ne daya nan kai ka ci gaba da ibadarka amma in ka ji yayi bayani yace Allah ne yace to kage yanzu baka da wani abin nan in ka ji yace ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne yace sai ka tsaya ka ji hadisin ya inganta ko bai inganta ba in ka ji hadisin ya inganta shikenan baka da wani abin nan kuma dole ka ji ina ba ta gane in ko bai inganta ba sai ka ce to alhamdulillah tunda hadisin bai inganta ba amma ba bauta tawa Allah da ne hadisi laifi shikenan ka huta amma in mutane suna bin girman malantan mutum ne misali cewa babban malami ne ya faɗi kaza dole maganar nan daidai ne to zaka halaka saboda ai ba annabi bane shi yana kuskure ina fata an gane to kai ka tarbiyyantar da kanka tunda mutum ne shi zai iya daidai wani lokaci a wajen karatu malami zai yi bincike da sauransu ya zo yi bayani tafiya ya tafiya sai ka ga binciken da kansa zai gano cewa wannan abin ba daidai bane ba yana dawa ya warware ba ina fata an gane to wannan shine adalci na ilimi amma ke matsalan in kai faɗi magana ko ka bada fatawa sai ka gano cewa ba daidai bane ka hana Imam Abu Hanifa kamar yadda Imam Al-Harawi ya kawo a cikin Zammul Kalam nasa yana da da ake kiransa Hammad yana da malami Hammad ibn Abi Sulaiman Hammad ibn Abi Hanifa to shi kuma Imam Abu Hanifa mutum ne wanda ya kutsawa ilmul kalam ilimi na falsafanci da ya gano ilimi ne na shirme sai ya tuba ya koma yana karatu wata rana yana shigowa gida sai ga ɗansa yana tattaunawa a wani babi daga cikin babi na ilimin falsafanci sai ce ya Hammad man ladhi taqulu fihi kai Hammad me kake kutsawa a cikin sa sai ce kunna naqulu fi babi kaza wa kaza fi ilmi al-kalam ai mun kutsa ne a babi kaza da kaza a fagen ilimi na falsafanci sai ce ya Hammad da'il kalama yace kai dana wani Hammad kakka ƙara shiga wannan ilimi na falsafanci sai ce ya abati kunta ta'muruni bidhalik yace ya kai baba na ai kana ce mu in koyi wannan ilimin sai ce al'ana unhika an to yanzu na hana ta saboda ne ya gano cewa ba daidai bane ko to haka shi amana na ilimi yake in ka bada fatawa ne ko kai karatu a iya ilimin ka abin nan shine daidai tafiya sai tafiya sai ka gano ba daidai bane to wajibi ne amana ta ilimi ka zo ka warwarewa mutane cewa jama'a da ina da fahimtar abu kaza amma yanzu bincike ya nuna mun ba daidai bane saboda haka na fita daga wannan fatawa na koma kan kaza shikenan an gane wannan ya faru da Imam Malik wata rana aka tambayi Imam Malik me hukuncin tsefe yatsu Imam Malik yace ba komai dalibi daga cikin dalibansa yana zaune sai da aka gama fatawar sai ya ce wa Imam Malik ina da hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai karanto mai hadisi Imam Malik yace hadha hadithun hasan wannan hadisin mai kyau ne sai ce wa ma sami'tuhu qat illa al'an yace ban taba jin wannan hadisin ba sai yanzu ya cire Imam Malik daga kujeransa na Imam Malik kuma in kai da kake cewa Imam Malik ya san komai to ga Imam Malik ya ce ban taba jin hadisin nan ba sai yanzu gobe yana zuwa sai ba da fatawa yace jiya na ba ku fatawa akan cewa tsitsefe ya tsuba sunna bace to na samu hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku tsefe ya tsunku in kuka zo yin alwala sunna ce kaga wannan shine amana ta me ta ilimi Allah ya sa mu dace malam yace thaniyan as-sunna ma kana alaihi an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sunna ita ce abinda manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a garin shi da alayensa ya kasance akai min al-ilmi wal-amali wal-hadi wa kullu ma jaa bihi mutlaqan na daga ilimi da aiki da ilimin da kuma shari'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa kullu ma jaa bihi mutlaqan da kuma duk abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yazo da shi sake kai tsaye to shi ma sunan sa ne sunna ina fata an gane to akwai sunna adiyya, akwai sunna ta al'ada. Ina fata an gane. Yanzu misali sai mutum yanzu zai ce zai auri bazawara, sai ce ya fara da sunna, sunna ce amma adiyya. Ina fata an gane al'ada. An fahimci matsalan? Dan kada ka ce ai sunnan manzo Allah shine in saurayi zai fara aure ya fara da ne da bazawara. To ga Jabir ya auri bazawara, shi ma saurayi ne. Sai manzo Allah ce mai kai aure, ya ga hannunsa da fatsifati na za'afaran da ya shafa. Sai ce mai kai aure ne, ya ce ya ma'aikin Allah na yi aure. Sai ce mai ka aura, sai ce bazawara. Sai ce Allah bikin me yasa baka auri da budurwa ba? Tula'ibuha wa tula'ibuk, kana mata wasa tana maka wasa. Sai ce ya ma'aikin Allah ka san mahaifina ya rusu a yakin Uhudu, ya bar min kannai mata, kannai na mata su wajen 6 zuwa 7, saboda haka sai na ga idan na auri yarinya karama babu wanda zai dinga daura su akai abin da yake daidai. Wato yayi aure saboda maslahar kannan shi mata. Waye ke yin wannan a yau? In shi burinsa ne aure ne budurwa, amma yaga cewa in yi aure budurwa za su zama dukkansu iri daya, ba wanda zai iya nuna ma wannan ba daidai bane wannan kaza, sai ya duba wanda ta dan goge a rayuwa, sai ya aure ta saboda maslahar kannan shi mata. Kaga nan manzo Allah kuma ya ce mai me yasa baka aure budurwa ba, kana mata wasa tana maka wasa? Ashe kenan sunna ce adiyya. Ina fata an gane. Kada ka dauke shi ka ce ai dole sai mutun ya, in dai kana so ka raya sunna ka fara da bazawara. Ina fata an gane, kasa akwai masu irin wannan fahimtar to ba daidai bane. Sunna ce adiyya. Ina fata an gane. To haka sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam suke. Kuma kaga manzon Allah ai ya aurina na Khadija ne qabla al-bi'tha, kafin ne, kafin ya zama annabi. Shin shi yasa malamai suka kara wa juna ilimi, shin abinda manzon Allah yayi kafin ya zama annabi sunna ne ko ba sunna ba? Ina fata an gane. Dan kada ka ce ai dole sai wannan. Kaga ai gashi nan kuma ai a bayan annabta ne yace majadun ne yasa baka aure budurwa ba? Ina fata an gane. To tunda Jabir ya karanta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda zai auri mace ya je ya ganta. Ina fata an gane. Kuma manzo Allah ya hana ka zo ka suranta wa wani cewa akwai wata yarinya mai kaza mai kaza, a'a ka bar shi ya je ya gani, saboda zaka iya suranta ta sama da yanda take ko in yazo ya gani sai ga aka san haka. To amma ya je ya gani, in ya gani, in ya samu natsuwa sai ya aure ta. Ina fata an gane. In bai samu natsuwa ba babu ƙarya a cikin neman aure, ka ce to na dan jani. Ina fata an gane. Dama izini ne ai. To shi yasa shi Jabir kuma yace fa khatabtu jariyatan, sai na nemi wata bazawara. Fatakhabbatu khalf al-ashjar hatta ra'aytu ila ma yad'uni ila nikahiha, na dinga koyewa in tana tafiya a garin Madina sai je koye bakin bishiya, in za ta wuce sai in kalle ta da kyau. Yace je in kalle ta da kyau in samu, har sai na da na ji na samu natsuwa a wannan matan ta tantance aure ta, sannan sai dai aure ta. Ai ina fata an gane. To shi ma a wannan babin kaga wani bangare ne na sunna. Allah ya sa mu dace. Malam ya ci gaba da cewa katiran ma yaridu itlaqu sunna fil hadith ala ma kana alayhi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Malam ya ci da yawa yakan zo a saki kalman sunna fil hadith, a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alayhi wa sallam, ala ma kana alayhi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, abisa abinda manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi da alayensa yake akai, min al-hadi na shari'a wal amali da aiki, min zalika ma sahha anin nabi sallallahu alaihi wasallam, daga cikin haka akwai abin da ya tabbata daga manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi da alayensa, fi hadisi Abdullah ibn Amr bin al-As radiyallahu anhuma, a cikin hadisin Abdullah ibn Amr dan As Allah ya kare yadda a gare sa da mahaifinsa, qala yace qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi da alayensa, ya ce faman raghiba an sunnati falaysa minni, duk wanda ya kyamaci sunnata to baya cikin mabiyana. Me ya sababu urud alhadith? Idan an ce sababu urud alhadith, dalilin da yasa manzo Allah yayi wannan hadisin, daman a ka'idan malaman usul sun ce li urud alhadith sababan, zuwan hadisi akwai biyu, wato dalili biyu ne. ibtida'iyun wa sababiyun. Haka kurun sai manzo Allah ya fadi bayani shine ibtida'iyun, sannan sababiyun wani abu ne zai faru sai manzo Allah ya fadi haka. To wanzu mutane ne guda uku suka zo gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka tambaye na Aishatu yaya manzon Allah ke sallan dare. Tace zai yi bacci ya huta can kashi uku dare sai ya tashi ya salla. Suka ce azumi ba, sai tace wani lokaci zai yi azumi, wani lokaci ma baya azumi. Sai suka ce wa ne mutum, ai dan shi manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam. Sai dan yace ai shi saboda ai manzon Allah an riga an gafarta masa zunubansa wanda yayi a baya da wanda zai yi a gaba. Wane mutum mu ina ni daga yau na dinga azumi kullum azumi kaje na shi kenan ko. Nabiyin kuma yace ina daga yau sallan dare tutur ba daga kafa daga farkon dare har zuwa ƙarshen dare shi sallar sa kenan. Na uku kuma sai yace ta to inda zakai sallan dare kuma zakai azumi in kai aure ai ba labari matarka za ta hana ka yin wa'annan abubuwan shi fa ba shi ba aure. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana shigowa gida sai nana shi ta gaya masa. Wasu mutane guda uku sun zo na gaya musu ka annahum taqalluha, kai ka ce sun rene ibadar ne da manzo Allah ke yi. Ka san mutane musamman ma dan Najeriya yana tunanin sai ka sha wuya a gutukunna ne za ka fa samun shi daidai ko. To sunna ba haka take ba, ga ta takaitaita kuma gashi Allah zai karba. Manzo Allah sai ya hau minbari sai ce me yasa mu an su mutane ne da suke cewa kaza da kaza, sai ce wallahi na fi ku tsoron Allah, na fi ku takawa, ina azumi kuma ina aji azumi, ina bacci kuma ina tashi cikin dare in yi sallah. Sai ce wa atazawwajun nisa, ina kuma auren mata. Sai ce an nikahu sunnati, aure sunna ta ce, faman raghiba an sunnati falaysa minni, duk wanda ya kyamaci sunnata to baya tare da ni. An idan ta zo akan raghiba bi ma'ana kyamata ne, wa man yarghabu an millati ibrahima illa man safiha nafsa, bi ma'ana wanda ya kyamaci in an ta zo tana daukan ma'anar kyamata ne, amma idan an ne ba da ainun ba tana tabbatar da ne wato tabbas akan wannan aiki. Inni zanantu anni mulaqil hisabiya, ina da tabbas yau zan samu hisabi mai sauki. Ina fata an gane. To saboda haka shi sai yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace duk wanda ya kyamaci sunnata, kaga yanzu me yake nufi da sunna anan rayuwar ga baki ɗaya kenan ko. Kaga yana bacci sannan yana tashi ya sallah, sannan yana aure ko. Ina fata an gane. Sannan yana azumi yana ajiyewa. To rayuwar ga baki ɗaya ka ce kaftanta ita ce sunna, shine manzo Allah ce wanda ya kyamace ta to bana tare da shi. Sai malam yace fa sunnatu huna, sunna a nan wurin wannan gaba, ma kana alaihi nabi sallallahu alaihi wasallam, abinda manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi da alayensa ya kasance ne akai, min alhaji wal amal, na shiriya da aiki. Kaga hadithin malai ce Imam al-Bukhari ya rawaito sa cikin kitabun nikah ko babu targhib fi nikah, babin da ke magana akan kwadaitarwa a yin aure, hadisi namba ta 2563. Haka yazo a cikin Fathul Bari mujalladi na 9 shafi na 104. Malam yace kuma wato Imam Ahmad ya fitar da shi a cikin Musnad din sa mujalladi na 2 shafi na 158. Haka Imam Ibn Abi Asim ya fitar da shi a cikin As-Sunnah. Ina fata an gane. Mujalladi na farko shafi na 31. Kaji ya ce As-Sunnah. Sunnah littafi ne akan tauhidi, amma kaji an ce mai ne As-Sunnah. Za mu zo bayaninsa a gaba insha Allah. Sa'annan malam yace hadisi namba ta 62 kuma Imam Nasir bin Albani a cikin wato hadith na wannan Ibn Abi Asim Sunnah nata yace isnadin sa ingantacce ne, kuma waɗanda suka rawaito su dukkan su kulluhum thiqat ala sharti Muslim, bima'ana a bisa sharaɗin da Imam Muslim ya gindaya zai fitar da hadisi a cikin sahihinsa. Ina fata an gane wannan kenan. Sai malam yace yace wa taridu sunna bima'ana kullu ma usira
أو كل ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من القول والفعل والتقرير والسيرة. يتي وترد السنة كلمة سنة تنازوا بمعنى جمعنا كل ما أثر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دو أبند أكا سامو تدق من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم من القول نا فرشي ناسا والفعل كو أيكي نمن زن الله صلى الله عليه وسلم والتقرير كو كما أبند أكي أقبنسا يغني ييشرو بيتيكو ميبا سيتي والسيرة دو كما رأي والسقبا كده أبند يقدان أتكي ina fata an gane kaga duk abin da manzo Allah ya yi mai sunna ce ina fata an gane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ya gama cin abinci yace alashi kwanan kaga iyayen mu suna sun Allah ya ji kansu ko sun raya ne wannan sunna mu kuma ba ah boko ya hana mu boko ya hana mu sannan ne li'aqil asabi' ya lashi ya su in ka gama cin abinci ka lashi kaga wani in yin sai aka ce ga tishu kai dan boku eh ga tishu wash eh clean your hand eh ko ba ka bane kaga an ana ka raya ne wannan sunna wani ma in yazo aka gaishe na za ce kai wani ba kauye ne haka ne za a danka kamar wani ba kauye alhaji kuma sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda manzon Allah ya ce mu yi kiran shi za ka ga wani yana cin abinci za ka ga gatishu an ajje ma a gefe wai irin ka kai wayewa saboda turawa ka fike kai ma ka zama baturan dole a mu ba turawa bane mu musulmai ne muna fata an gane kuma tunda mu musulmai ne mu bi tsarin wa addinin mu shikenan mu huta amma yace matsalan Allah ya samu dace to kaga wannan duk sunna ce wanda sannan kuma abincinka in ya fadi kasa manzo Allah ce ka kakkabe ka ci da ina likitoci zai ce akwai jam haka ne ko zai ce ma akwai jam akwai bacteria akwai waye fungi akwai waye din zaka ji aka maka su waye ya ce ai haka ko tunda manzo Allah ya ce kai ba abin da zai cutar da kai saboda ما امر الشارع عن شيء الا ومصلحته خالصه او راجعه باب ابن ده شريعه تتي كاي دايم بيو ني كو دي مصلحه تي تصنصا كو مصلحه دكي تيكي يا فوبان نان دكي تيكي كا سانوا كبروا ابنتين نان كاسا شيدان شيدان كبروا زي تي تند دامن بي سامو دامن تين نا كوانن كبا سابودا كاي بسم الله تو ينزو وند يفا دا كاسا كبروا شيدان سي سامو يتي ينزو كا تيير دي شيدان ina ba ta an gane to kaga wannan shine sunna to duk irin wa'annan abubuwan kaga mu ba mu dake shi komai ba ina ba ta an gane Allah ya samu dace to duk wannan yana daga cikin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta sai yace washar'i waddin alladhi jaa fil qur'an alkarim wasunna da kuma shari'a da kuma addini wanda yazo a cikin qur'ani mai karamci da kuma sunna ai As-sunna bi ma'anaha shamil malai yace abinda ake nufi sunna da ma'anar ta gamammiya rayuwar gabaki daya ta kunsa ina fata an gane wa min zalika qawluhu sallallahu alaihi wa sallam yace daga ciki fadin manzon Allah tsira da amincin Allah sa kara tabbata a gare shi da alayansa fi hadith al-irbat bin sariya radiyallahu anhu a hadithin irbat dan sariya abu najih Allah ya kara yadda a gare sa yake cewa manzo Allah ce ittaqullah ku ji tsoron Allah wannan hadisi manzo Allah ya yi ta ne bayan sallan asuba ka ji sababiyun ko sallan asuba ne yana idan da sallan asuba sai ya juyo kamar yadda limamanmu wani lokaci in an idan da sallah zai tashi yayi ma mutane me jawabi to manzo Allah da ya fara bayani sahabbai duk suka fashe da kuka saboda tasirin maganarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to abin da ya fara ce musu ku ji tsoron Allah kazi na farko kenan wasiya ce wanda Allah ya yi wa mutanen farko da mutanen ƙarshe ina fata an gane kana malami ne za a ce maka ka ji tsoron Allah kana ɗalibin ilimi ne za a ce maka ka ji tsoron Allah kana shugaba ne za a ce maka ka ji tsoron Allah basarake ne kai kowa a duniya an ce ji tsoron Allah saboda Allah ma ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhan nabiyyu ittaqillah ya kai wannan annabi ka ji tsoron Allah
to waye kai da za a ce ba za ka ji tsoro ba za a ce ma ka ji tsoron Allah ba ka san babu wanda ke da matsala kaman dalibin ilimi wai za ka ji ce wai wane ne ke ce mu in ji tsoron Allah kai waye ha wai dalibin ilimi irin wani ya zo wuce ya irin ya zo wani abu zai ce wani a ji tsoron Allah sai ka ji ce wai ka duba wai wane ne ke ce mun ka ji tsoron Allah to kai waye da za a ce ma ba za a ce ma ka ji tsoron Allah ba Allah ya ce wa manzo Allah ka ji tsoron Allah akwai ne tsoron Allah da ke manzo Allah a duniya to Allah da kansa ya ce ya ji tsoron Allah to kai in an ce ma ka ji tsoron Allah wasiyyar mutanen farko ne da mutanen ƙarshe Allah ce wala kad wasaina alladina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullah Allah ce mun yi wasiyya ga waɗanda suka zo gabaninku da kuma al'umman manzon Allah muka ce ku ji tsoron Allah to kuma me rage ina fata an gane to mu ji tsoron Allah sai manzon Allah ce wa alaikum bisam'i wa ta'a na hore ku da jin umarnin shugabanninku da kuma yi musu biyayya koda suna fasikanci suna shan giya suna zina suna caca suna luwadi manzon Allah ya ce ku yi musu biyayya matukar ba sun sa ku saba ma Allah bane kaga abinda dan Najeriya bai gane karatun bakin shi kullu ya ce ya ga mai musu biyayya abinda manzon Allah ya ce mana kenan koda suna zina suna caca suna shan giya suna luwadi duk abinda suka yi akan su ne in suka ce ma yi kaza matukar ba sun ce ma ka saba Allah bane kabi koda baka so haka manzon Allah ya ce satarawna min ba'di athara wa umurun tunkirunaha a bayana yace wa sahabbai da al'ummansa za ku ga fifiko shugabanni za su fifita kansu akan ku muna gamanin ko ba mu ciki sahabbai suka ce kai nasna'u ya rasulullah sai ce isbiru hatta talqawni fil hawd ku yi hakuri da wannan fifikon da suka nuna suna ba kansu albashin da ba mai karban sa a duniya ko suna yin kaza manzo Allah ce ku yi hakuri har sai mun hada tafki na alkausar hakurin da me sunan sa ibada waye sai mu yi shi idan kai tsayi ko kai surutu zai canza zai kawo canji ba zai saba kawo canji ba tunda ibada ne manzo Allah ce mu yi hakuri sai mu yi in muka yi hakuri Allah zai kawo mana mafita ko tunda mun umurnin wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace wa innahu man ya'ish minkum duk wanda yayi rayuwa a cikin ku mai tsawo fa sayara ikhtilafan katira zai ga tsabani masu dumbin yawa fa alaikum bi sunnati to kaji wannan malamin zai zo ce ma abu kaza ba daidai bane na sunna eh yo abu kaza ma ba sunna bane bid'a ne kakka dauka sai manzo Allah ce me alaikum bi sunnati ko ku rike sunnata sai yace wa sunnatil khulafa ar-rashidin da sunnan khalifofi na shiryayyu abu alaiha ku kama wannan sunna ta shirya ne khalifofi na da nawa shiryayyu bin nawajiz da turaman hakoranku kaga duk abin da ka sa ka gatsa shi da turman hakorinka ka san ba zai fita ba ko ko cizo ne yaro yayi da turman hakori sai a rike wajen an ko dan ba zai yi a iya jan hannun ba amma in anan ne za a iya janye hannun amma in dai turmi ne sai dai an roke shi ya daga ko ko kuma rike bakin an buda da karfi to wato yana nuna maka ka rike shi gam gam kakkai wasa da shi kaga da mutane sun gane wannan karatun to da wani malami da zai zo ya ce maka sita shawwal ba sunna bane bid'a ne da baka ma wahala ba ko da kuma mutane ba su rudar da kansu ba shi sa manzo Allah ce ka rike shi gam gam kakkai wasa da shi ina fata an gane wannan hadisi imamu ibn abi asim ya rawaito sa a cikin kitabus sunna mujalladin farko shafi na 29 babi na 16 hadisi number na 54 sa'annan imamu nasiruddin albani a ta'liqin da yayi ce isnaduhu sahihun wa rijaluhu thiqatun sai yace kuma imamu abu daud ya fitar da shi a cikin babu luzumis sunna hadisi namba ta 4607 haka imamu tirmidhi a cikin kitabul ilm babi na 16 hadisi na namba ta 2678 haka imamu ahmad a cikin musnadinsa mujalladi na 4 shafi na 126 da kuma imamul baihaqi a cikin al-i'tiqad hadisi namba ta 131 sai yace fa sunnatu bi hadha al-itlaq sunna da wannan sakin kalman da manzo Allah ya yi amfani da shi a wannan hadisi كلما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم شين دو أبن من زان الله صلى الله عليه وسلم يزود شي من الوحي والشرع نواهي دا شريعة والدين دا كما الديني والهدي والعمل دا شريعة دا كما أيكينا من زان الله صلى الله عليه وسلم ومنه عمل الخلفاء الراشدين يتي أتكين سأقوي أيكين خليفو في شريعة يو وهذا أشمل من المعنى السابق ما ليتي ونم مغانا يابغاني وا akan ma'anar wanda muka karanta a baya na lugha ina fata an gane sai mu kwana anan in Allah ya raya mu a majalisi na gaba sai mu tashi akan gaban wa kadhalika najidu anna salafa ko yutliquna as-sunna ala ad-din wash-shar'i insha Allah subhanahu wa ta'ala fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk